بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم الاثنين شد غوت جماد الآخرة هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الشكرة ببيع بيع بطريقة أشرين بيع wanda ya daidai da 3 ga watan Septemba shekara ta 2000. Muna karatun littafin Asrarul Battar fi Tasaddi li Sahratil Ashrar na Al-Sheikh Al-Allama Wahid Abdul Salam Bali hafizahullah. Muna karkashin al-fasl al-khamis, wato gaba ta biyar ta wannan littafi, a karkashin inda ya mishi laƙabi da cewa hukmu sihr fil Islam, hukuncin tsafi ko bori ko bokanci ko duba ko tsubbo a cikin addinin musulunci. A nan ne ya kawo hukumin sahir fi shari'atul islamiyya, hukuncin boka ko dan dabo ko dan sihiri ko mai rufa ido ko wanda yake tsafe-tsafe da bori da boka da duba, duk baki ɗayan wannan kalma ta as-sahir tana ɗaukan ma'anarsu. Ina hukuncin mutumin da aka kama shi yana da awaccewa musulmi ne amma yana yin waɗannan abubuwan? Shi ne ainihin malamin ya kawo mana daga Imamu Malik, Imamu Darul Hijra Al-Asbahi. To shi ne muka ce yana da kyau, musamman a irin ƙasashen nan namu da aka samu wasu al-mutafaqqiha, wasu ɗan acaɓan fiqhu, suna da awarwai su magiya Imamu Malik ne, wa malikun minhum bari'un, tare da cewa Malik ya barranta, babu maliku babu irin waɗannan shedanun mutane. Sai dai mutane ne waɗanda suke son su bid'a amma sai suka fake da wani babban malami daga cikin malaman salaf, suna ainihin ƙarya, suna cin abinci da sunan mazhabin Imamu Malik. To shi ne muka ce ya kamata jama'a su ji, shin wane ne Imamu Malik? Muka ɗauko littafin Siyaru Alamin Nubala ta Hafizul Islam Al-Imamu Zahabi baban Abdullahi, muka ji a inda ya fara bamu ainihin wato tarihin Imamu Malik a cikin wannan hamshakin littafi nashi Siyaru A'lamin Nubala, ma'ana tarihin hamshakan malamai, a cikin mujalladi na 8 tun daga shafi na 48. Muka ce sai da Al-Imamu Zahabi ya shafi kusan shafi 100 tarihin Imamu Malik kawai yake, don kasan Imamu Malik ya wuce yadda kai kake tsammani. Man faɗi Imam Malik kana ganin wani takadarin mutum ne mara fasaha, mara basira, saboda haka kake ganin malikiyar ƙasar ku, sai kake ganin haka Imam Malik yake. To shi ne ake son ka ji, su waye iyayen Imamu Malik, a ina ne Imamu Malik ya karatu, a ina ya nemi ilimi? Shi ne muka fara kawo maka daga cikin wannan babban littafi. A jiya ainihin sai lokaci ya ƙure, a yau sai mu ce haddasa anhu min shuyukhihi ammuhu Abu Suhail, dan tsananin baiwar da Allah ya wa Imamu Malik, malaman da suka karantar da shi karatu ma sai da suka dawo suka koyi karatu a wurin shi. Gashi aka ce daga cikin malaman shi sai da aka samu Abu Suhail, malamin shi ne mun ji jiya a yana cikin malaman shi, kuma kawun shi ne, sai da yazo ya koyi hadisi a wurin Imamu Malik. Wa Yahya ibn Abi Kathir, da al-Imamu Yahya ibn Abi Kathir malamin Imam Malik ne amma daga baya sama ta juye ta zo ya koyi karatu a wurin Imamu Malik. Wa Zuhri, da al-Imamu Zuhri ibn Shihab Zuhri, duk karatun shi tun Maliku na dan Islamiya yake koyin karatu a wurin shi amma daga baya sai da yazo ya koyi hadisi a wurin Imam Malik. Wa Yahya ibn Sa'id, da al-Imamu Yahya ibn Sa'id al-Ansari wa Yazid ibn al-Had wa Zaid ibn Abi Unaysa wa Umar ibn Muhammad ibn Zaid wa ghayruhum, da dama malaman da suka karantar da shi sai da suka dawo kuma suka koyi karatu a wurin shi, saboda baiwa ta Allah ce. In Allah ya mutum baiwa, kadai ka sallama ma Allah, ba shi ka sallama ma ba, sai ka zauna lafiya. Aka ce wa min aqranihi, daga cikin sa'o'in shi kuma, waɗanda yake sa'o'in Imamu Malik ne a wajen shekaru, sa'o'in shi ne a wajen neman ilimi amma suka dawo suka kwantar da kai suka koyi karatu a wurin shi, akwai al-Imamu Ma'amar, akwai Ma'amar, Ma'amar sa'an Imamu Malik ne, wa Ibnu Juraij, da Ibnu Juraij, wa Abu Hanifa, da Abu Hanifa, Abu Hanifa malamin Malik ne kuma sa'an shi ne a wurin koyan karatu, kuma ya dawo koyi karatu a wurin shi, ya karantar da Imam Malik kuma sun nemi ilimi tare da Imam Malik, kuma ya dawo ya koyi karatu ainihin a wurin Imamu Malik. Wa Umar ibn al-Harith, da ainihin Umar ibn al-Harith
والأوزاعي وشعبة والثوري وجويرية بن أسماء والليث وحماد بن زيد وخلق فأسنا ما لم يسيد وكاوجا ما لم يتريد وانا أبو وانا سأوئين إمام مالك نسيك قوي كراتو أولين إمام مالك كاركا من تاتون أجي مكة شو مكة منا تنتتقو مكة سو من تقني إن كان سن تاريخ إمام مالك سي والله سيكا وطا قدا كان كرمت تاريخ إمام مالك إن كجور ما لم حديث duka zama karanta wannan kaje kuma ka karanta littafin Tahzibul Kamal sai kaga ya ci wajen shafi 70 yana tarihin Imam Malik haka kowane malami ya faɗi haƙiƙanin wane ne Imam Malik dan kar a zo a Imam Malik sanin shanu a san Imam Malik irin sanin da aka yi mishi a kasan nan aje ana karanta maka tatsunoyi ana cewa Maliku gashi ana biya maka wasu tatsunoyi kamar Sheikh Usman dan Fodo ne ya lal asaf akwai buƙatar malamai mu haƙiƙai ƴan Najeriya su tashi su bayyana tsantsar tarihin Sheikh Usman Dan Fodio da tsantsar da awashi da aqidashi da littattafan shi da komai da ya shafe shi in ba haka ba malaman Najeriya sun faɗi ƙarya suna karantar da ƙarya akan Sheikh Usman Dan Fodio sai kaga kana karatu wurin malami duk ba abin da zai ga maka gaba da Sheikh Dan Fodio sai ya ce ya taran Sheikh Dan Fodio da la'asar kawai yana ƙetarawa da shi da Muhammad Gwalla da Abdullahi Gandu shike nan wai sai ƙetara da su wata ƴan rafiya wai sai suka ga Sheikh Kojin Malo ne suka ƙetare ya gafi a kama to me ka ƙari da wannan dan Allah wannan ba goma a zo a karanta maka alfu laila wa laila da goma a karanta maka dare 1001 dama can ka san ƙarya ake maka amma wannan shedani ne a cikin soro kunkunniya tana zuba akan shi ne maka ƙarya game da wani bawan Allah to akwai buƙatar malaman Najeriya su zauna su tsaya su rubuta cikakken tarihin Sheikh Usman Dan Fodio babban dan shi malam Muhammad Gwalla sarkin musulmi yayi rubutu a cikin littafin Infaqul Maisur amma galibi saboda shi Muhammad Gwalla mujahidi ne soja ne ya fi bada karfi game da tarihin Sheikh Usman Dan Fodio game da yaƙoƙi a cikin wannan littafi akwai babban malami Aminu Dina Abubakar akan ya rubuta tarihin Sheikh Usman Dan Fodio ya samu shi Al Mujahidul Kabir duk da haka ana buƙatar a tsaya a yi wani aiki ne na musamman a kan Sheikh Usman Dan Fodio don shi kanshi Sheikh Usman Dan Fodio al'umma ce to bai kamata a bar abin a zube kawai malamai suna ta ƙarerayi a kan Sheikh Usman Dan Fodio ba wannan ya ja ya faɗi wannan ƙisa wannan ya tsara ƙarya wannan ya je ya tatsuniya wai duk darajar Sheikh Usman shi yake son ya tabbatar daraja ba wani abu ne sai abin da ya tabbata in aka ɗauko abin da bai tabbata ba aka manna maka dan a baka daraja ba zai sa ka samu daraja ba Allah ya shiryar da mu shine sai ya ce wa akhiru ashabihi mautan don Allah ku ji malaman hadisi wai wane ne almajirin Imam Malik na ƙarshe wanda ya mutu a duniyar nan ƙarshen almajiran Imam Malik sai ya ce wa akhiru ashabihi mautan rawul muwatta almajirin shi wanda yake yana daga cikin waɗanda suka ruwaito muwatta muwatta ta Imam Malik an samu ɗalibai wajen 360 sun ruwaito ta ba wai mutum ɗaya ne ya ruwaito ta ba kai ɗan Najeriya wadda ma'ana kai ɗan yammacin Afirka ƙasashen Ghana ƙasashen Saliyo ƙasashen Najeriya ƙasashen Senegal muwattar da kake amfani da ita ce muwattar Yahaya ɗan Yahaya ainihin ba Andalus ma'ana Yahayan yamma ita ce wannan muwaddan da ke hannunka akwai muwaddodi iri-iri duk kowa ya je ya yi riwayar muwadda daga Imam Malik kuma ta wani ke kama da ta wani ta saba gwargwadon yadda ka je ka samu Malik wani ya je ya samu Malik tun Malik na ainihin farkon rayuwar shi don haka muwadda aka ce a lokacin tanunka yadda take goma a yanzu ana nan tafiya ta tafiya Malik na ragewa yana ƙara wasu abubuwa kaga wanda ya je shekara 10 da suka wuce ya koyo muwadda yana da bambanci da wanda ya zo yanzu ya koyi muwadda dole za a dan samu ƴan canje-canje to wannan shine aka ce shi wannan wanda ya rawaito muwadda ya sunan shi Abu Hudhafata Ahmad ibn Isma'ila As-Sahmi shine ainihin ƙarshen almajiran Imam Malik wanda ya rasu Aisha ba'da Malikin 80 ama ya rayu shekaru ainihin 80 bayan Imam Malik ya rasu bayan da Imam Malik ya rasu shi sai da shekara 80 a duniya Allah ya gafarta musu shin ko Imam Malik ya taɓa yin aikin hajji duk malaman hadisi sai da suka tsaya suka tantance yace wa qad hajja qadiman Imam Malik ya yi hajji da dadewa tun da dadewa farkon rayuwar shi sa'annan yace قال معن يتي والواقدي ومحمد بن الضحاك حملت أم مالك بمالك 3 سنين إمام مالك سيدة
ya shekara uku a cikin cikin mahaifiyar shi sannan ta haife shi. Ma'ana ba kai da kai wata tara ko kai da kai aka tsarin ka wata shida ko menene dan tayi dan wane ne, Imam Malik sai da ya shekara uku a cikin mahaifiyar shi sannan ta haife shi. Wa an al-waqidi qala hamala bihi sanataini wa talaba malikun al-ilma, Imam Malik ya nemi ya fara neman ilimi wa huwa ibn bid'i 10 sana, yana dan shekaru 17. Abinda ake nufi anan ba wai koyon ilimi tun na islamiya ba, a'a tun yana karmi yake koyon ilimi, amma ya fara shiga halkar manyan malaman hadisi, yana daukan hadisi to yana shekara 17 ya fara wannan. Wa ta'ahhala lil fitya wa dalafa lil ifada wa lahu 21 sana, yana shekara 21 kuma ya zama hamshakin malami, ya isa ya bada fatawa, ya karantar a ainihin alsaya a je a taro ana koyon karatu a wurin shi. Tun Imam Malik na shekara 21 ya zama hamshakin malami. Yanzu sai kaga wani yana ƙarya, shi malikiya ne da dogon tarbi na ƙarya na munafunci, amma shekara shi 70 bai iya karanta kawaidi ba, amma an tashi taron malikiya shi za a kira. Wa haddasa anhu jama'atun wa huwa hayyun, an samu ainihin wato jama'a malamai da dama sun koyi hadisi a wurin shi tun yana da rai, yana ainihin shabbun tarihin, yana danyen saurayi, yana dan karamin saurayi, tun lokacin yana karamin saurayi wasu sun ta koyan karatu wurin shi suna zuwa kuma suna cewa Maliku ya koya musu. Wa qasadahu talabatul ilmi min al-afaqi fi akhir dawlati abi ja'far al-mansur wa ma ba'da dhalika, aka ce daliban ilmi daga ko ina na bangarorin duniya, yanki yanki har da yankin duk daula ta ainihin al-sarki khalifa ainihin abu ja'far al-mansur, babu inda ba su zo sun halarci makarantar Imam Malik ba. Wa zahamu alayhi fi khilafati ar-rashid, a lokacin sarki Harun ar-rashid kuwa to dalibai suka cincirin da suka kewaye ainihin Malik, haka ya ci gaba da karantar da su ila an mata har zuwa san da ya rasu. Jama'a mun ji wannan da ke ko abinda ake nuna maka Imam Malik ya tsayaye karatu kuma ya zaman karantar da jama'a karatu, kuma a wannan lokacin kowane ne kai in baka je kai karatu rin Imam Malik ba sai ka ga kanka baka samu yadda kake so ba. Shi yasa aka ce Suhunun yana da buƙatar ya je karatu gurin Imam Malik, shi mutumin kasar Tunisia ne, sai ya zan talaka ne, bai da kudin da za a goya shi a jaki ko a doki a kai shi Madina. To shikenan sai zan kasar Tunisia ta yi kusa da kasar ainihin Masar, sai ya rinka zuwa kasar Masar yana koyo karatun da dan Kasimu ya koyo a gurin Malik. In aka yi wa Malik dan Kasimu tambayar da ta fi karfin shi, sai ya rubuta takarda sai ya aika Madina, babban malamin shi Maliku ya bashi ansa. Idan Imam Malik ya rubuto ansar, sai ainihin Suhunun ya karbi takardar yana mamaki, ni Suhunun na ainihin wato samu kaina a cikin matsala, ga Imam Malik can yana karantarwa a Madina, yanzu wannan rubutun Maliku ne a ce i, sai ya ji abin ya mai zafi a zuciya, sai yake cewa lahallahul faqara, Allah ya daren talauci ne ake da fatara, yace ba dan talauci ba lastaghnaitu bi malikin an ibn al-qasim, ba dan fatara ba daga Maliku ne zan yi da dan Kasim, amma ba shi da kudin da zai hau jaki ya tafi ainihin Madina ya je koyo ilimi a wancan zamanin kenan, to al-Imam Suhunun kenan. Shi yasa dalibai sun kewaye Imam Malik sun ta ainihin koyan karatu a wurin shi. Al-Imam Zahabi yace faslun, ga wata gaba wadda wannan gaba za ta bayyana maka ainihin matsayin ilimi da daraja Imam Malik. Ice wa lam yakun bil madinati alimun min ba'd at-tabi'ina yushbihu malikan fil ilmi, bayan tabi'ai a Madina ba a samu wani malami wanda yake kama da Maliku ba a ilimi, kama da Maliku ma babu a cikin ainihin wato Madina a lokacin bayan tabi'ai. Wal fiqhi da wajen fahimta addini, wal jalala da girma, wal izzi da ainihin hadda, faqad kana biha ba'd as-sahaba, yace domin bayan ainihin sahabbai an samu manyan malamai a ainihin kasar Madina, mislu Sa'id ibn al-Musayyib, kama al-Imam Sa'id ibn al-Musayyib wal fuqaha as-sab'a, da kuma jiran biyan malaman fiqh guda bakwai. To bayan waɗannan manyan tabi'ai da suka kau, to ba a samu wani malami da ya kai darajar ilimi da fiqh da girma da hadda ta al-Imam Malik ba. Waɗannan manyan malamai guda bakwai na fiqh su ne ainihin kake jin ake cewa al-fuqaha as-sab'a, shine duk yaran da ya taso a Madina ɗan Islamiya ya iya musu waka, akwai waka da ake musu baiti biyu, ga ta ainihin suna suka hakiki suka kawo, idza qila man fil fiqhi sab'atu abhuri riwayatuhum laysat anil ilmi kharija
فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة
دي ان اسلامي اسمك وانا واقر كما تكن بلن كانو نين كتفي دي يارو ان دي غنغران تم بكانو نين اتكن بلن كانو دي فوقانا نن بكو يا ودن اما وقوفو تن كانو يا ايا واكيس yaro inda kai dan kano ne menene ta kan saka ni ta ka buga mazugal kofar ruwa wane ne haka misa
mun fahimci wannan to inda dan islamiyyar madina ne ya iya waƙe su aka ce in aka ce maka a cikin fiqhu wadannan malamai ne bakwai wadanda suka yi nutso a cikin kogon fiqhu sai ka ce wadannan malamai sune ubaidullahi da urwatu da qasim da sa'id ibn musayyib da abubakar da sulaiman da kharija to bayan waɗannan malamai ba a samu wanda ya kai ainihin ilimin al-Imam Malik ba Imam Darul Hijra Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi al-Imam Zahabi al-Qalamin shi bai bushe ba sai yace sifatul Imam Malik rigid gabji ke ma'ana yanzu Imam Malik dogo ne gajere ne fanni ne yaya gemen shi yake yaya sajen shi yake yaya yake sa hula yaya yake nadi kai malaman hadisi wallahi barakum tsayawa suke su kalle ka kamar kamera ta video su ruwaito komai da ya shafe ka ma'ana wannan faslin zai fitanta mana yadda malin da yake ne sai ya ce an isa ibn umar qala isa dan umar ya ce mara'aitu qattu bayaban wala humratan ahsana min wajhi malikin tunda nake ban taba ganin ja da fari da ya cuɗu a fuskar mutum ta yi mai kyau da irin wannan kamar kamar maliku in ka zama fari kar ba ka kyau sai kai kamar wani fara ce ta shafe ka kamar yunwa ce jikinka ya tashi ba jini in kai fari kar in kai jazir kuma sai kai kamar wani ƙoso da ya ji tattasai abin ce zama to Imam Malik sai Allah ya haɗa mishi gashi fari da ja sai ya haɗu don haka sai ya zama wani kyakkyawan mutum shine Isa almajirin shi yace ban taba ganin mutumin da siffar ja da fari ta hada a fuskar shi ta yi mishi kyau ba kamar Imam Malik wala ashadda bayadi siyabin min Malik ban taba ganin mutum mai farin tufa irin Malik ma'ana Imam Malik wanke tufafin shi yake fari kar yasa kai malikiyan ƙarya ne in ka bar wuyar kwalar rigar ka duk dauda sai kana ganin wannan karama ce wana qala ghayru wahidin annahu kana tuwalan aka ce dalibai da dama sun bada labarin cewa Imam Malik dogon mutum ne jasiman kuma mutum ne mai jiki aziman hamma wanda yake da babbar halitta wato mutum ne wanda in ka ganshi ka san akwai maza a gurin ashqar aka ce mutum ne mai hasken jiki abyadur ra'si wal lihya aziman lihya aka ce mutum ne wanda yake gashin kanshi da gashin gemun shi fari ne za ka ga larabawa da tura da makamantansu sai ka ga ba wai turfura ba ce sai ka ga wani irin gashi na mutum shi ba ainihin baki ba ne sai ka ga shi ya yi kamar an sa wani kamar ruwan madara haka to kalan gashin Imam Malik kenan to da ya tsufa kuma sai turfura sai ta zo sai ta rufe shi shine aka ce kuma yana da gemu sosai aziman lihiya shi yasa malikiya a daina kankara gemu malikiyar Najeriya sai ka ga gemu kamar farin wata ya fito ranar fari sai ka kalle shi can da tabaran hangen nufu za ka ga gemun malikiyar Najeriya to wannan ba daidai ba ne malikiya a saki gemu sosai ga imamun mazhabi aka ce ga shi aziman lihiya yana da babban gemu shi yasa malikiya sai a saki gemu ya sakata ya wala qala ashhabu الامام اشهب يجي كان مالك اذا اتم مالك يا كسانتي idan yi rawani ja'ala minha tahta dhikrihi baqanihi sai ya ainihin amawali in yazo rawani yana yin amawali amawali shine wanda zaka je da shi ta karkashin habaka yadda kaga ainihin dattawa da sarakuna suna yi ainihin in yi rawani sai biyo da shi ta karkashin habashi wa yusdili tarafaha baina katifaihi sannan kuma sai ya saki wutsiyar rawanin a ainihin tsakanin kafadin shi ta baya kenan ma'ana haka in yi nadin ya daure kanshi sa'annan kuma sai ya biyo da wannan nadi kamar yadda kaga buhu yake yi ya amawali sai kuma ya saki ainihin tsubiya ainihin rawanin can baya Imam Malik kenan Imam Darul Hijra to menene matsayin Imam Malik a wurin malaman hadisi dan duk wannan jawabin da ake ana fadin hakikanin yadda sifofin shi suke shin yaya nagartar maliku take in ya ruwaito hadisi maliku mutum ne wanda ake karban hadisin shi a baiwa hadisin darajar ingantaccen hadisi ko kuwa yaya الامام الذهبي babban malami a cikin jarhu wa ta'dil yace wa kad kana malikun imaman fi naqd ar-rijal haqiqa imam malik ya kasance limami ne game da kalakancin malaman hadisi shi kanshi imam malik bakanikan malaman hadisi ne mun fahimci wannan da ke ko sa'annan hafizan babban mahaddaci mujawwidan kwararre mutiqinan wanda yake da nagarta a wajen karatun shi dan haka daga duk inda kaga hadisin malik sai ka ce wannan hadisi sahihi ne kamar hasken rana dan haka idan aka ce maliku yayi hadisi daga nafi'u daga abdullahi dan umar amma ka ce sahihi sai malaman hadisi su ce ka fara gane daraja sai ka ce farqa zinari farqa gwal mun fahimci wannan ko silsila zahabiyya kenan to shi ne ainihin al-imam az-zahabi bai har wa yau al-qalamin shi bai kafe ba ya ci gaba da tarihin al-imam malik gashi nan jawabi ne yake sai ka je ka samu wannan littafi na sayar a alamin nubala kai ta karantawa kai ta bincike dan ka san haƙiƙanin wane ne malik to dan ka san su maliku fa su ne sahun gaba akan sunna shi yasa mafi yawancin malikiya rudda suka yi malikiyar Najeriya rudda suka yi daga sunna suka koma bid'a duk malikiya ya kamata ya fi kowa zafi akan sunna kuma ya fi kowa faɗa akan bid'a tafi ka je ka ga malikiya Andalus ba su al-imamu Shatibi in dai malikiya dan halal ne a cikin malikiya to zafi ne da shi akan bin sunna babu sassautawa ba arziki sai dai ka bi sunna sannan ku zauna lafiya kana kawo bid'a to in dai malikiya ne to babu sassauci sai kuma Imam Zahabi yace mun kauli malikin fi sunna daga cikin zantuttuka na Imam Malik game da sunna aqida da kuma biyayya Annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace wabihi haddathana Muhammad ibn Ahmad ibn Ali haddathana al-Firyabi haddathana al-Hilwani sami'tu Mutarrif ibn Abdullah sami'tu Malikan yaqulu Mutarrif dan Abdullah al-Majrin Imam Malik ne yace na ji malami na Malik yana cewa sanna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa wulatul amri ba'dahu sunana manzon Allah ya sunnanta wasu sunnoni haka nan halifofin shi da suka zo a bayan shi jama'a duk sanda aka ce halifofi sun sunnanta wasu sunnoni ba fa ana nufin su Abubakar sun kaji wasu sunnoni da ke kare da sunnar manzon Allah ba a'a in aka samu wani aiki da Abubakar ko Umar ko Uthman ko Ali suka yi wanda wannan aiki gyara ne ingantawa ne ga addinin musulunci sai a karbi wannan aiki a ce sunnar Abubakar sunnar Umar sunnar Ali sunnar Uthman to riko da wannan sunna wajibi ne ga kai musulmi kamar tattara alqur'ani wannan aiki ne wanda sahabbai suka yi sai Abubakar da Umar yanzu suka zauna suka hada alqur'ani a wuri daya to wannan hada alqur'ani sunnar sa Abubakar ne wajibi ka yadda da wannan sunna ce saboda hadisin Ahmad da Abu Dauda da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah sahihi annabi yace alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin ku rike sunnata da sunnar halifofi shiryayyu amma in aka ce yau ga wata fatawa Abubakar ya fada ko Umar ya fada ko Ali ya fada ko Usman ya fada sai aka ga zahirin wannan fatawa ta daki sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to anan ba za a dauki sunnar Abubakar ko Umar ko Uthman ko Ali ba sai a dauki manzon Allah ya riko da ita manzon Allah in an yi saki a zamanin shi uku a kalma ɗayan kace ka saki matarka saki uku a lokaci guda manzon Allah sai ya maida matarka a saki daya to wannan ita ce sunnar manzon Allah kenan to sai zan sayyidina Umar sai tashi ya jawabi yace shi kuma ya sunnanta in kai uku din ukun tayi to wannan sunnar ta Umar bai halatta ka ba bi halatta kabita da dan mai sunna ce da ta naushi ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Umar ba wai bai san da ta manzon Allah bane ba kuma yana nufi dan ya fada ta naushi ta manzon Allah bane amma yana ganin tunda mutane sun mai da saki uku shegantaka to duk wanda ya saki uku din nan a zartan mishi dan haka sahabbai su da kansu suka ce da su yadda suke Umar ta wayi karanta nan kurkusa karanta Bulughul Maram karanta sharhin Shubul Salam karanta Nailul Awqar karanta Fathul Bari kaje ka karanta littafin Ibn al-Qayyim Idhafatul Lahfan da littafin A'lamul Muwaqqi'ina sahabbai suke wa Umar zanga zanga sai da ya dawo ya janye maganar shi yace daga yau wanda biye saki uku a cikin ainihin kalma daya zan mayar mai da matar shi a matsayin saki daya kamar yadda manzon Allah yayi. Amma tunda abin nasu ya zan shigantaka zan rinka musu bulala ta horo. Sahabbai suka ce wannan kan mun yadda domin wannan kofa ce ta horo. Kofar horo ko duk malaman fiqh da usul fiqh sun hadu akan cewa abu ne wanda yake a hannun alkali ko sarki. Don haka alkali yana da yancin ya ainihin kirkiro wata bulala da zai rinka wa masu yin kaza wanda ba a samu nassinsu ba a cikin nassin Qur'ani ko hadisi, sai ya ce to duk wanda muka kama yana gulma za mu mishi kaza ko za mu mishi kaza, wannan babu aibi akan haka. Don haka sahabbai suka wafaka suka yadda da Sayyidina Umar akan wannan. Don Allah ka je ka karanta sunnul salam. To don haka in mutum ya zo ya yi saki uku a kalma daya, sai mu mayar mishi da matar shi. Matar shi tana nan a cikin igiyar auren shi a matsayin saki guda ɗaya ne ya gudu, ya dawo da ita shikenan sai a ce saura saki biyu. Wancan kuskure da ya amina mai, to yanzu sai a ce ba za a yi aiki da waccan sunna ta Umar ba domin ga sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To amma a ce sai Umar sai ya zo sai ya wani aiki wanda wannan aiki ƙarin inganci ne ga musulunci, to wannan na daga cikin abin da za a yi riƙo da shi. Imamu Malik imamu Darul Hijra ya ce manzon Allah ya sunnanta sunnoni, sarakunan da suka biyo bayan shi sun sunnanta. Al-akhd biha ittiba'un likitabillahi, riƙo da waɗannan sunnoni biyayyar littafin Allah ne. Wastikmalun bi ta'atillahi wa quwwatun ala dinillahi, riƙo da waɗannan sunnoni cikar kamala ce ta yi wa Allah da'a da kuma ƙarfi ne da ke nuna mutum yana da ƙarfi akan addinin Allah. Laysa li ahadin taghyiruha, bai halatta da wani ya canza wannan sunna ta manzon Allah ko kuma ta sahabban shi ba. Wala tabdiluha, bai halatta wani ya je kawo wani abin ya ainihin janye na sahabban ba ko kuma na annabi sallallahu alaihi wasallam. A ce annabi ya sunnanta sunna, to kar ka canza ta, tana nan a yadda take, ka canza ta ka rikita ta ko kuma ka janye ta ka kawo wata, aka ce kar kai haka. Walam nazar fi shay'in khalafaha, in aka ce ga sunna ta tabbata daga annabi, kar ma mutum ya sake ya dubi wani abu da ya saba mata. Man intaba biha fa huwa muhtadin, Imam Malik yace wanda duk ya shiri da wannan sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ainihin sunna khulafa'udin nan, shine shiryayye. Wa man istansara biha fa huwa mansur, wanda duk ya nemi Allah ya agaje shi akan jin wannan sunna, Allah zai agaza mishi. Wa man tarakaha, wanda ya bar sunnan manzon Allah da ta sahabban shi, ittaba'a ghayra sabilil mu'minina, to ya bi wata hanya kenan wadda ba ta mu'minai ba. Wa wallahu Allahu ma tawalla, tun da bata yake nuna to Allah zai jigga mai wannan bata. Wa aslahu jahannama, kuma Allah ya saka shi wutar jahannama. Wa sa'at masira, Allah ya daren jahannama ta gani ita ce makomar mutum. Jama'a, wannan na daga cikin shimfidar da malam ya kawo maka akan ainihin maganar Imam Malik game da bin sunna. To abin mamaki yanzu kamar yadda kullum muke gaya wa mutane, mutane sun zo sun ce su malikiya ne amma kuma sun zage fada suke da sunna wurjanja. Duk abin da yazo aka ce sunna ne to su kuma gaba suke, wai kuma dan munafinci suna kiran kansu da su ne kungiyar ahlus sunna. To wannan shine tsantsar munafinci a cikin addinin musulunci, ka kira kanka kai kaza ne kuma sabanin haka kake yi, wannan shine tsantsar munafinci. Imam Az-Zahabi yace wa bihi ila al-Hulwani sami'tu Ishaq ibn Isa yaqulu qala Malik a kullama ja'ana rajulun ajdalu min rajulin tarakna ma nazala bihi Jibril ala Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama li jaladihi. Imam Malik yace yanzu a ce duk sanda wani mutum ya zo mana da zakin baki da iya magana da gwalangwaso, kawai sai mu saki abin da mala'ika Jibril ya kawo annabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'ana Imam Malik yace ba za mu bar abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ba saboda zakin bakin wani. وبه حدثنا ابن حيان حدثنا ابن ابي داود حدثنا احمد بن صالح حدثنا ابن وهب قال قال مالك. يا جماعه ku rinka jin yadda malaman hadisi suke fa, wannan ba fa ma hadisi bane ake karanto, magana ce tarihi ne. Imam Malik ya ce kaza, amma kana jin Imam Az-Zahabi sai ya kawo maka isnadi. Haddathana wani daga wani daga wani, ba kawai zuwa zai Allahumma salli ala Muhammad Malik ya ce kaza to ku kawo sadaka shikenan matuci. Ba haka ake addinin musulunci ba, wallahi ba haka ake ba. Dalili zaka kawo, gashi kuna ji, sai da ya kawo ya ce wabihi haddathana ibn Hayyana haddathana ibn Abi Dawuda haddathana Ahmad ibn Salih haddathana ibn Wahab, kai ka ce hadisi ne zai kawo maka, amma magana ce Imam Malik ya faɗi, amma sai an kawo isnadi. Qala qala Malik, Malik ya ce الناس ينظرون الى الله عز وجل يوم القيامه باعينهم متاني ذات جاء الله رانا القيامه دا ادانوس معنى يعني امام مالك اكيد يمن ذا جاء الله دا ادانوا رانا القيامه amma abin mamaki da yawa daga cikin waɗanda ke da awon malikiya ne sai suka koma ash'ariyanci suka koma mu'tazilanci suna musun cewa za a ga Allah da ka taba sai sai ayyara a gani saboda kaza amma da yake zindiki ne da ya zo sallah ko da ya saki hannun shi ka taba sai ce shi malikiya ne ma'ana yanzu yana tuhumar aqidar maliku muguwa ce dan haka ba zai da aqidar maliku ba amma zai bi manhajin maliku ma'ana aqidar maliku ta lalace dan haka ba zai bi ba amma mazhabi tafsir ibn Malik to duk mutumin da aqidar shi ta lalace mazhabar shi bata halatta Abu Bakr to haka suke tuhuma Imam Malik ka je ka karanta waɗannan littafai nasu karanta ainihin littafin menene Ad-Durrul Samin da sharhin shi da matanin shi na Ibn Abdul Wahid abinda suka ce kenan a wajen aqida ka bi Ash'ari a wajen fiqh ka bi Maliki a wajen tariqa kuma ka bi Junaydu ai raba gadan ka uku manzon Allah da yazo maka da addinin shi kan yayi hakuri a aqida wato manzon Allah bai da aqida to sai ka da aqida ash'ariyanci shine wannan al-wujud wal-qidam wal-baqa wal-mukhalafat to wannan aqida kenan a wajen suluki tariqa sai ka yana da aqida me yake aqida Imam Malik kun ji ta cewa mutane za su ga Allah a ranar al-qiyama sai kace kai baka yadda da wannan aqidar ba to amma sai Imam Malik yace in ka zo sallah ka saki hannu sai ka ce aha to ka ji magana kenan to ka gama bata gaba ɗaya sharri ya gama tattaruwa akan ka wato Imam Malik kana zargin yana da muguwar aqida dan haka baka yadda da aqidar shi ba amma fiqhin shi ka yadda da shi to duk mutumin da aqidar shi lalatacciya ce to ka kyamaci fiqhin shi jama'a mun gane wannan da kyau dan haka ku tabbatar da cewa Imam Malik yana daga cikin ulama'us salafi yana daga cikin malaman magabata aqidar shi ta salaf ce kyautatuwar aqidar shi ita ta sa koda ka ga ba a dau wata fatawa ta shi anan a fiqhu ba sai a dauka a can domin mai gyararriyar aqida yake da ita an tabbatar ba zai zo da ainihin abu da son zuciya da sai dai kuskure ya faru to suka ketara suka ce wajen ainihin fiqhu sai ka bi Maliki wajen suluki sai ka bi Junaydu to abin cewa yanzu an kidin manzon Allah a wajen aqida da fiqhu da suluki dan manzon Allah na da fiqhu dan me baka bi mazhabin manzon Allah ba manzon Allah yana da tariqa me yasa baka da tariqa shi ba manzon Allah yana da aqida me yasa baka bi tashi ba to sai aka aje manzon Allah gefe guda Imam Malik in yana da aqida me yasa ba za a bi aqidar shi ba sai aka aje Imam Malik a wajen aqida a wajen fiqhu sai aka ce ka dauki na Imam Malik to Imam Malik in yana da tariqa me yasa ba za a bi ba sai aka aje ta gefe guda su duk abin da ya zan kai tsaye da dindinin shi daga manzon Allah ya zo to da manzon Allah da wanda bai dauki wannan sai su ture gefe guda ku je ku karanta littafin Ad-Durrul Samin sharhi ne wannan littafi na daga littafan da ake karantawa a karatun soro a kasashen nan namu aqidoji ne da fiqhin shi da mazhabi da wane sai aka raba gadan ka uku manzo Allah kuma da yake naka ne da yake gogarmaya akan ka duk shi ba shi da rabo a jikin ka sai dai in ta baci ya zo yake ce ka kuma a cikin hadisin Bukhari manzo Allah yana cewa jama'a kowa ya kokari ya bi shari'a kar ka zo ranar alkiyama da bunsuru a wuyanka yana kuka kace manzo Allah ka cece ni manzo Allah ya ce ba zan cece ka manzo Allah ya maka wa'azi a nan duniya kar kai fata in kai fata ka zo dan bunsuru na kuka a wuyanka ranar kiyama kar ka ce ya manzo Allah ya ce ba ni baka na ga maka kar kai fata jama'a mun fahimci wannan Allah ya shiryar da mu to Imam Malik aqidar Imam Malik kenan a Imam Malik ma'ana shi ma salafi ne a wajen ainihin aqida ya tabbatar da cewa za a ga Allah a ranar alkiyama fa rahmatullahi alaihi min imamin Imam Malik kenan al-Imam Az-Zahabi dai al-qalamin shi bai bushe bai ci gaba da tarihi dangane da ainihin al-Imam Malik al-amari ne wanda kamar yadda na gaya maka sai ka je kai ta karantawa gashi nan karshe sai ya cika maka yace wa fatu malikin mutuwar maliku yaushe imamu malik ya rasu qala al-qanadi al-majirin imamu malik mai suna abdullahi ibn maslamata ibn al-qanab al-qanadi yace sami'tuhum yaquluna naji jama'a suna cewa umru malikin 89 sana Imam Malik a duniya ya shekara 89 shekara 89 mata sanata 79 Imam Malik ya rasu hijira na da shekara ainihin wato 179 wa qala Isma'il ibn Abi Uwais Isma'il dan Abi Uwais ibn ukhti Malik kenan dan yar uwan Malik almajirin Malik ne kuma yar uwar Malik ce ta haife shi kuma Malik ne uban goyen shi kuma Malik ne malamin shi ma'ana yanzu a gidansu kenan baban shi ne ya mutu kawun shi kenan ko sannan kuma malamin shi a gidansu akai mutuwar kenan shi sai dauko mara tun daga yadda ma Imam Malik ya rashin lafiya har zuwa mutuwar Imam Malik yace mariga malikun Imam Malik ya yi rashin lafiya fa sa'altu ba'd ahlina amma qala inda al-maut sai na tambayi wasu daga cikin mutan gidanmu shin da Imam Malik ya zo mutuwa me ya fada wannan irin jawabi aka ji yayi qalu sai suka ce tashahhada Imam Malik da yazo mutuwa sai da ya kalmar shahada in kana son ka cika da imani ka bi sunna kaima in ba haka ba billahi da jin ka zo mutuwa sai dai ka rinka kukan maje ko kukan kare Imam Malik kalmar shahada ga ta aka ce ta shahada sai da la ilaha illa Allah sai da ya cika da imani Imam Malik kenan thumma qala sa'annan yace lillahi al-amru min qablu wa min ba'd al-amri a hannun Allah yake tun farko har zuwa karshen shi وتوفي صبيحة أربع عشرة من ربيع الأول سنة 79 يا أينه واترسو أساتير أينه شاه دقوة الربيع الأول شكرة أينه واترين دا 90 دا أينه ترى الله يغفر تامشي وانين الإمام غاور إمام مالك أكتش فصلى عليه الأمير عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس الحاشمي wannan sarki ne a Madina a lokacin Imam Malik shine yayin Imam Malik ainihin limanci sarki ne malami kamar irin su shehu dan fodio ba shi sarki ga shi malami shine aka ce sunan shi Abdullahi dan Muhammad dan Ibrahim har dai zuwa yadda kaga ainihin an karanta Allah madaukakin sarki ya ji kan Imam Malik to shine al-Imam Az-Zahabi yazo ya cika shi wannan tarihi na Shahamshaki game da Imam Malik da wasu waƙe da ainihin al-Qadi Iyal Mailitafin Ash-Shifa ya rera akan Imam Malik yace ya sa'ilan an hamidul hadi was sunan utlub hadaita utlub hudita ulum al fiqh was sunan wa aqdi qalbaka fashdud ala saljin la taqawihi hadde gashi na waƙoƙi ne yazo yayi su dogaye ya cika shi tarihin al Imam Malik da su in ka je ka samu wannan tarihi na ainihin al-Imam Az-Zahabi zaka ji cikakken tarihin Imam Malik Imam Darul Hijra jama'a wannan an yi ne dan a dan haskakawa jama'a kamar yadda muka ce ku ɗaliban ilimi ne yanzu da zama za ku shikenan kun ji tarihin Imam Malik ba wannan ba ku ji komai ba sai ka je ka samu wannan littafi ko wani littafi tahzibul tahzib ko tahzibul kamal ko dai sai ka je kai ta karatun tarihin Imam Malik ka san tsantsar wane ne Imam Malik in ba haka ba sai a zo a maimaita irin wannan matsalar da ake samu nan da shekara 60 ka zama kai ne babban malami ne ba da karatu a zaure sai dai kai ta mutane tatsuniya Allah ya kiyaye wannan shine tarihin Imam Malik a takaice jama'a sai ka je ka samu ka karanta Allah ya ji kan Imam Malik mun kawo wannan ne sakamakon Wahidu Balid da yazo wannan littafi nashi Sarihul Battar sai da ya fara kawo cewa Imam Malik ya ce mutumin duk da aka kama shi yana sihiri da kanshi sai a hukunta shi sai a kashe shi Allah ya kiyaye saniyan malami na biyu daga cikin malaman da za a ji hukuncin wanda ya sihiri daga wurinsu qala ibn qudamata rahimahullahu ta'ala ibn qudama babban malami ne na fiqhin hadisi cikin malaman mazhabin hanabila kuma malamin ibn taymiya ne kuma almajirin sidi abdul qadir ne yace wa haddu sahiri alqatl hukuncin matsafi ko boka ko dan sihiri ko dan tsubbu sai a kama shi a kashe shi jama'a wannan kisa da ake cewa ba ku ne yan anguwa za ku kama shi ku je ku bubbuge ku kama shi ku kashe ba a'a wannan hukunci yanzu muna faɗin hukuncin musulunci ne wannan shine abin da mafi yawancin jahilai ba su sani ba in aka ce duk wanda ya kaza hukuncin kisa saboda Najeriya ba doka ake bi ba sai ka je wani yazo ya ce to ni na yi ba sai ku kashe ni ba yasan addinin musulunci mu masu da'awa ne du'atun la qubatun mu masu kira ne masu gargadi ne mu ayi kaza a bar kaza wanda ya kaza to kaza ne wanda ya kaza to kaza ne
to in ka je ka tabo wannan abu to kai da alkali kuma to a karkashin tsarin yadda ake gudanar da rayuwa ta musulunci in kuka kama wani yayi tsati ko yayi asiri ko yayi bokanci ba ku talakawan gari ne za ku kama shi ku ce ai an karanta cikin karatu cewa a kashe shi ba a'a ba haka ake ba sai a je a samu alƙalin musulunci ko sarkin musulunci sai a je a kai wannan ainihin mutum ranka ya dade ko algafata malam ga wani an kama shi yayi tsafi ko yayi sihiri shikenan sarki ko alƙali sai kafa kwamitin bincike a tabbatar da wannan mutum yayi sihiri sai a kama shi a kashe shikenan babu wanda mas'ala za ta shafa to amma me ya kawo a Najeriya ake tashi dare daya a je a bubbuge mai laifi saboda manya ba sa aikin su yanzu wannan sarki ne zaka je ka kai mishi wani matsafi ka ce gashi an kama shi yana tsafi wannan sarki ya tsaya a bincika mas'alar da adalci babu wani alkali ne zaka yi haka babu to ashe wannan mas'alar da aka batta a hannun jama'ar gari shi yasa harka ta lalace ku duba mas'alar da ta faru a Kano wajen shekaru 5 ko 6 da suka wuce kafiri ne aka samu Gideon arne ne inyamuri ya ainihin dauki alqur'ani izu 60 ya aje a ainihin toilet din shi a ban dakin shi duk sanda ya shiga ya tsuguna ya kashi sai zaro falle biyu falle uku falle hudu sai ka tsaka kashi da shi izu 60 na qur'ani ya rinka wa haka izu 60 na alqur'ani ya rinka wa haka labari yazo ga matasa suka gano wannan matsala suka je suka kamo shi suka dauko sauran alqur'anin da ya kamo da ainihin wato abin nan da yake kafa kashi da shi abin da ya rage sai suka kama shi hukuma sai ta karbe wannan mutum sai aka kama shi aka kai gidan kurkukun gauran dutse aka kulle shi bayan lokaci kadan aka yi ta kwantar da hankalin mutane za a hukunta shi za a hukunta shi za a hukunta shi ashe yaudara ake ana kwantar da hankalin mutane in suka naba a suka manta sai a dau wannan kafiri sai a koma da shi kasar su shikenan yana zuwa kasar su sai zama fasto don zama fasto a cikin addinin Kirista abu ne mai sauki kana tashi in kai Kirista ne gobe da sabon ka tashi kace God spoke to me yesterday shikenan ji Allah ya mini wahayi ya magana da ni shikenan sai a ce sai a rataya maka cross a baka wata hula ga tanan kamar kwalin abin nan a saka maka aka shikenan ka zama fasto fa sai ka ci gaba da jawabi da aka fara irin wannan dabara ana son a shashantar da maganar matasa sai suka ga in suka yafe Allah ba zai yafe su ba shine suka sha dare suka sha damara suka je suka ainihin huda gidan kurkukun nan ta bayan katanga wadannan matasa Allah ya saka su a aljanna fa ya jama'a duk wanda ya kishi da kishin alqur'ani billahi la ilaha illa huwa kashi kamanta ba dan kungiyar ka bane ba dan musulmi yayi aikin musulunci Allah ya bashi aljanna kawai shikenan saboda haka suka bi dare suka je suka huda katanga ka duba irin katangar kurkuku fa ta ninka katangar gidan ku biyar suka huda ta suka je suka zakulo bawan Allah suna zakulo shi ba wata wata kai sai suka daka kan shi suka cake akan mashi dama su uku ne daya ta mace ce ta gudu daya kuma yana ganin an daka kan wannan ya fadi ya suma ya mutu ya hadi zuciya tunda ya ga an kashe wannan kai shi sai fadi matacce nan take sheke suka cake kannan suka wuni suna yawo da shi a Kano duk birnin Kano sai da suka kewaya suka kan arnan nan a mashi duk mutumin kirki sai da ya sa musu albarka shikenan madadin waɗannan matasan duk abin da suke so a duniya da sai ai musu duk abin da suke so dan makaranta ne sun kasa zuwa makaranta a biya musu kuɗin makaranta a biya musu kujerar haji a biya musu duk iyayensu su sa musu albarka sai aka rinka bin matasan nan ɗaya bayan ɗaya ana kama ana kashewa ana kama ana kashe su da kashe fiye da matashi 50 akan haka to abin da yasa na kawo mana wannan maganar shine me ya ja matasan nan don Allah suka yi wannan abin saboda waɗanda suka kamata su yi basira in kana da ƴaƴa da yawa a gidanka idan karami ya newa babbarin kunya ka bincika ka tabbatar karamin nan na rashin kunya sai ka horar da shi da gargadan laifin da yayi sai daina yayin shi rashin kunya a sai ka horar da shi sai shi babban nan ya tashi to duk sanda ya tashi zai hukunci ba zai irin naka ba kai da tsinin giya za ta duka shi ko ka zai samu ya lima mishi
to in ya nama mishi wukan nan ya kamata ka zargi kanka kai baka yi abin da ya kamata ba shi yasa da wannan yaro ya tashi sai ya aikata abin da bai kamata ba dan jiya ma shi bai san abin da ya kamata kamar ya ce budurwa kana da ita kamata ya ka kiyaye mutuncinta da abin da take so a rayuwa sai kai watsi da ita ta fitar da abin da take so ta je ta yi kana jin za ta je ta samu jali ne ta rinka dafa gida tana sayarwa ko ko za ta samu kuɗi ne ta sai suket da wando tana yawo tana gantali yawo za ta yi ta gantali me yasa ba za ta yi abin da ya kamata ba saboda kai ma ba kai abin da ya kamata duk sanda ka ji ana cewa hukuncin wane hukuncin kisa wane ma ya zama kafiri hukuncin kisa ne akan shi mu masu wa'azi ba mu ne muke kashe shi ba amma wannan muna faɗin dokar da ke cikin karatu ne ya rage wa sarakuna da alƙalai sai su zartar da wannan hukunci to in suka ki shine mu masu wa'azi sai mu tashi mu wa'azi mu ce wa jama'a jama'a abu dare a je a kashe wani don aka kashe shi ne a zo a kama mu masu wa'azi a je a kama su wani shikenan sai gari ya hargitse gaba ɗaya sai kaga an kasa fahimtar matsalar me yasa saboda waɗanda aka danka al'amari a hannunsu sun ki yin abin da ya kamace su amma mu masu wa'azi ba aikin mu bane in wani ya zina mu kama shi mu kashe shi ba aikin mu bane in wani ya kisan kai mu kama shi mu kashe shi ba aikin mu bane in wani ya rudda mu kama shi mu kashe shi amma aikin mu shine in muka karanta a karatu cewa kaza fasikanci ne to duk wanda ya sai mu ce duk wanda ya zina ko ya shagiya ko ya sata ya zama fasiki hukuncin musulunci akan shi in ya taba aure a kama shi a kashe shi in bai taba aure ba a yi mai bulala 100 a yi mai ɗaurin shekara guda in barawo ne ya saci abin da ya kai rubu dinar a yanke hannun shi in kisan kai yayi a kama shi ainihin a kashe shi in giya ya sha a yi mishi bulala 40 shikenan mu abin da muka faɗi kenan a to sai aka ce ayyo an yi wa'azi an zagi wani to abinda muke tambayar ka kai da ka faɗi wannan maganar shin yanzu kai ma ka yarda kenan wani ya zama kafiri dan haka da shi ake ka yarda yanzu wani ya zama fasiki ka yarda yanzu wani ya zama mazinaci ya zama dan giya a to in baka yarda ba dan me zaka dauko ka ce yau an zagi wani an ce ne wanda ya sha giya fasiki ne manzan Allah ya nuna bulala 40 sayyidina Usman ya kara ta kai 80 zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam aka ma mutum ya zina sai a jefe shi ya taba aure bai taba aure ba bulala 100 da daurin shekara guda sai muka faɗi wannan sai ka zo ka ce yau an yi wa'azi an zazzage mu an faɗi sunanka an ce tanka ko an ce idi ko an ce nabara wanne aka faɗi a ciki ba a faɗi ko ɗaya ba cewa akai wanda ya sha giya fasiki ne sai ka ce an zage ku kai mashayin giya ne kai to in mashayin giya ne kai da shaidar kanka to da kai ake to cewa da kake a zo a yi maka hukunci wannan ba aikin mu bane mu dan da'awa ne alƙali shike hukunci in alƙali ya ki hukunci mu dai mun gama aikin mu in sarki ya ki hukunci mu dai mun gama aikin mu ina fatan jama'a musulmi sun gane wannan to in mas'alar ta mas'ala ne to sai mu dau ayyukan sarakuna da alƙalai a hannunmu zamanin Ibn Taymiyyah sai aka samu wani kirista sai ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah da kanshi ya je ya kamo wannan mutum amma Ibn Taymiyyah ya kai ya kama wannan mutum ya kashe shi amma sai ga tunda sarakunan su masu gaskiya ne suna aiki da musulunci Ibn Taymiyyah ya hakurtar da jama'a yake ku kwantar da hankalinku kada wanda ya tofa mishi yayi ya rike hannun wannan mutum ya dauke shi ya danka shi ga sarkin su sarki ya binciki wannan kirista ya tabbatar da cewa kiristan nan ya zagi manzon Allah sai aka ce to a dokar musulunci idan kirista ya zagi manzon Allah to za a nemi wa musulunta amma ba dole bane in ya musulunta to an yafe shi duk wani laifi nashi da na kafirci har wannan in ko bai musulunta ba to za a kashe shi in musulmi ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to wannan kan yayi ridda sai in ya tuba game da wannan riddar to sai a kashe shi a matsayin kuma haddi akan yayi laifi a kashe shi a matsayin musulmi aka gaya mishi wannan doka Kirista yace ba zai musulunta ba sarki ya danka shi ga masu kisa suka je suka kama shi suka kashe shi babu wata fitina da ta biyo baya ka je ka karanta littafin al-bidayatu wan nihaya ta al-imam ibn kasir shine dan jaridar da ya ba da labarin matsala sannan sakamakon haka sai Ibn Taymiyyah yace mas'alan nan tana da muhimmanci ya mata a rubuta littafi akan ta shine rubuta littafi as-sarimul maslul ala shatimir rasul zararren takobi akan wanda duk ya gina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to haka abinda muke cewa shine sarakuna in har za su sa baki a addini alqalai masu mulki daga tai ciyamomi hakimai duk wanda zai sa baki a addinin musulunci zai sa baki duka ne ba wai sannar juma'a ce karfe 9 sarkin gargajiya ko malamin kungiya ko hakimi ko ciyaman ko director ko dattawan anguwa ko malaman anguwa za su ce ba sa so ba dole ne sarki ya ce bai son mazinata a kasar shi ya ce baya son yan giya a kasar shi ya ce baya son yan cultism yan kungiyar secret society kungiyar matsafa kungiyar masu juju masu cin kan mutane duk sarki ya ce baya son waɗannan a cikin kasar shi kuma duk waɗanda aka kama sarki ya hukunta su da hukuncin musulunci haka dagaci haka hakimi haka ciyaman to dokan musulunci kenan amma wallahi in ya zama laifi ɗaya ne laifi amma sauran ba laifi bane wallahi tsantsar munafunci da zindiƙanci ya shigo cikin harkar kenan kuma ku sani da cewa in yau mu ne wallahi gobe ba mu bane jama'a ina a bace yake babu shi ba wayar gari aka ya mutu ba to haka kujerar mulki wannan kujerar da kake hawa tana kewaya ka kirari take maka kirari shine laudamat li ghairika ma wasalat ilaika wannan kujera da ta dawwama wani na kanta kai da baka hauta ba dan haka in ka hauka ya adalci fardauna ba dan siyasa bane adalci yayi da ya shiga harka addini shiga ya gaba daya ba wai wani bangare ne banda wani bangare ba lokacin fardauna matsala kabalu ta taso dan kabalu da yan sakin hannu a kasar nan sai ran fardauna ya tsaya ya maganin matsala to haka ake so amma a'a kaza ne ba mu so yanzu dukkan ruwan da ke kasar Hausa jama'a ba abin kunya bane a ce sarakunan kasar Hausa kakab shehu dan hujjo ne ya nada su to ba abin kunya bane a ce su ba su tashi sun hana karuwanci da shan giya ba sai wani dan siyasa da ya hau wanda shekara 4 akan mulki ya tabbatar shekarar nan 4 kowane ne gatan shi bai isa ya wuce ta ba sai dai an sake zaben shi jama'a babu abin kunya a cikin harkan nan a sai a ce ana zagin manya mu ƴaƴan manya ne ba za mu zagi manya ba kuma mu ma mun san darajar manya amma dole mu faɗi gaskiya dan abinda muke so a jara kenan dan wallahi duk mutumin da bai gaya maka haka ba sarki ne kai malami ne kai alƙali ne kai kowane ne kai wallahi munafiki ne so yake kai ka biya mishi kurjera hajji da umara ka jara mishi tsohuwar mota shi kenan abinda yake so a wurinka amma wallahi tallahi bai shirin ainihin ka samu aljanna Ibn Taymiyyah wa'azi yazo ne wa sarkin Tatar sarki ne na musulunci sarkin gargajiya ne da sandar shi ta komai da nadin shi da carbin shi ba wai kafiri bane ba mushriki bane musulunci iyayen shi da kakannin shi amma shi kawai abin da yake kuma kashe musulmi duk inda yazo ya samu gari musulmi ne sai ya ce a ci gaba da kashe su da suka iso garin su Ibn Taymiyyah cikin watan azumi da rana aka yace a ci gaba da kashe garin azumi suke musulmi ne kuma shi ma sarkin musulunci ne yace a kashe su Ibn Taymiyyah haka ya rinka yawo da kafar shi cikin anguwa yana cewa jama'a su kare azumi kowa ya dauko makami Ibn Taymiyyah shi ya komandan yaki har aka kori waɗannan mutane suka gudu suka hau dutse suka zo suna tuba Al-Imam Ibn Kathir ya bada labarin wannan a cikin littafin shi Bidayatul Al-Bidayatu wan Nihaya karshe sai sarkin nan ya sako ya ce a kira babban malamin nan gurgan sojan nan yazo ya mishi wa'azi manyan malamai da almajirai sai rako Ibn Taymiyyah za a zo a yi wa sarki wa'azi Ibn Taymiyyah ya zo ne mishi wa'azi tun yana daga nesa matsowa kusa yake har sai da gwiwar Ibn Taymiyyah ta haɗu da gwiwar wannan sarki duk ɗan rakiyar Ibn Taymiyyah gudu suka yi haka Ibn Kathir ya ce duk gudu suka yi suka tabbatar ran nan kashe su za a yi kawai amma da yake Ibn Taymiyyah akwai Allah a zuciyar shi gyara yake so yana gama faɗi sai sarkin ya mishi addu'a Allah ya saka da alheri yace babu wanda ya taba gaya min gaskiya haka tunda nake aka ce to ai sai a fito da walima ala gafata malam tunda an gama wa'azi kuma sai a ci Ibn Taymiyyah yace haramun ba'ida Allah ya kiyaye Ibn Taymiyyah yace abincinka da kai danniya ka kwaci abincin ka kwaci ainihin hatsin ka kwaci dabbobin ka kwaci kiraren icen da aka girka Allah ya kiyaye Ibn Taymiyyah yace Ibn Taymiyyah ba duniyar ka yake so ba karshe sarkin nan sai ya jaru me yasa saboda an tsaya an gaya mai gaskiya gaskiya ba ta da daci ba ta da dadi jama'a daci ne da ita wallahi ba ta da dadi duk wanda duk mutumin da kaji yana son gaskiya imani ne kada yake yasa yake son ta amma ba ta da dadin ji ba ta da dadi zafi ne da ita to amma malamai suka ce kamar mutum ne ainihin ya zama gashi da jambo jamban nan ya chaɗe in aka zo wanke jamban nan lemun tsami za a sa a wanke jamban nan ko sukari lemun tsami to lemun tsamin nan ba zafi bane za a sa duk sanda cikin ka yake ciwo sukari za ka jika ka sha ko darbejiya darbejiya dadi ne da ita to haka al'amarin yake gaskiya ba ta da dadin ji amma ya za kai hakuri za kai in kai baka so wasu suna so dan ne ba za ka bari a fadi ba amma jama'a abin kunya ne Allah a cikin alqur'ani ce yake wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha kar ku yi ta'adi kar ku yi barna a bayan kasa bayan gyarata wallahi kai mazinaci ka sani kai mashayin giya ka sani kai da kake kisan kai ko tsafi ka sani yin waɗannan laifuffuka a Najeriya ta arewa munin su a wurin Allah ba ɗaya bane da yin waɗannan laifuffuka a Najeriya ta kudu saboda Najeriya ta arewa sai da aka tsaftace ta aka yi jihadi duk wani sabon Allah sai da aka hana to Allah yake kar ku yi ta'adi a bayan ƙasa bayan an gyara ƙasar wannan ƙasa ta mu Najeriya ta arewa sai da aka tsaya aka yi jihadi aka tsarkake ta aka gyara ta ta zama tas Allah kadai ake bautawa in kana sai da itace sai ka sassara itacen ka zo ka aje a kofar gidanka idan itacen nan naira 10-10 ne sai ka aje naira 10 ka danne ta da ice duk wanda ya zo raga cewa naira 10 ce sai ya aje sai ya dauka a yanzu za a iya yin haka ba za a iya yin haka ba to ya jama'ar musulmi yaushe za a ce kasan nan har yanzu duk wanda ke sarauta a kasan nan in dai gidan sarautar nan gidan sarautar Shehu Usman ne musulmi ne in shi ba malami bane kakan shi malami ne duk gidan sarautar da ka gani a kasan nan in dai gidan sarautar nan Shehu Usman ne ya aiko da tuta ba fa tuta ce Shehu Usman ya samu wani daƙiƙi ya ba malami ne da kake jin ana baucin Yakubu Yakubu din nan fa babban malami ne bai gaza duk wani malamin tuta da kake jin shi a yanzu ba da kake jin ana cewa wane ne na Yola malami ne da kake jin ana wane na Kano wane na Zazza wane na Zamfara dukkan su malamai ne malamai ne sarakuna ne alƙalai ne limamai ne aka ce yanzu kai kai ne magajin wannan amma ana shan giya a kasarka ana zina a kasarka ana tsafi a kasarka kuma ana kawo maka kudin rabano din kana ci dan Allah baka ci amana kakanka ba dan Allah baka ci amana kakanka ba to duk wanda bai gaya maka haka ba makiyin ka ne Ibn Qudama yace in aka kama matsafi sai a ainihin kashe shi ruwa zalika an Umar shi ma yace ba san zuciyar shi bace ba ra'ayin shi bane an ruwaito haka daga sayyidina Umar sahabin manzon Allah ne wa Uthman ibn Affan da Uthman dan Affan wa ibn Umar da ainihin sahabi Abdullah dan Umar wa Hafsata da Hafsa kaga in aka zo malaman fiqhu cikin mata har mata malaman fiqhu ne gashi Hafsa ita ma malamar fiqhu ce ba wai kawai zama take gida ta iya dinki ta iya saka ta iya kallon bidiyo ta iya waka shantu duk wannan iskanci ne sahabbai karatu suke yi mun fahimci wannan da kyau ko gashi nan sahabiya ce matan manzon Allah ce amma ga ta malama ce aka ce ita ma har tana da fatawa cikin sahabbai yadda aka faɗi ubanta aka faɗi kaninta malami ne malamai ne ita ma aka ce malama ce ko kana jin zai ujura ne malama ce inda ba malama ba ce ba za a sa ta ba me yasa baka ga an sa wata tsohuwa ne kadi ba
ba malama bace wa jundab da jundab ibn abdullahi wa jundab ibn ka'b wa qais ibn sa'd wa umar ibn abdul aziz a cikin tabi'ai da kuma umar dan abdul aziz wa huwa qawlu abi hanifata wa malik wannan ita ce magana da abu hanifa da malik suka ce duk inda aka kama boka ko matsafi ko dan dabo ko dan cultism ko dan secret society ko dan gidan juju ko mai cin kan mutane hukuncin shi a kama shi a kashe shi ya jama'ar musulmi wallahi waɗannan abubuwan yanzu sun yawa a ƙasar nan sai wanda Allah ya kiyaye ɗan kungiyar secret society al'amarin su yayi faɗi fiye da yadda kake tunani zo ganka ga kanan matashi kana son gayu ka ci mai dadi ka sha mai dadi ka sa mai dadi ka hau mai tsada baka da yadda baka ka samu kuɗi sai su kira ka to kai ka je da wannan yar miliyan 5 mana ka je ka danyi sha'anin ka mun ga dan hali ya dan rikice maka kace to miliyan 5 kace da Allah ka je hada da Allah mun ga abu yayi maka tsanani ne ma akwai dan meeting da muka yi dubbare karfe kaza dai ka zo shikenan bayan kwana biyu sai a ce to abinda ake so ka samu wanda ka fi so cikin ƴaƴanka ko iyayenka ko matarka ko wa ka fi so a rayuwarka ka bayar da shi shikenan ka bayar da shi sai a cinye shi shikenan ana nan kuma sannan wa ka fi so sannan sai kai ta ɗiba mutane kana bayarwa ana ta cin mutane haka shikenan kai kuma ka rubuta rubutacciyar takarda in ka mutu ka bada gaba kaza ta jikinka hantarka ce saifarka kodarka azzakarinka kanka in ka mutu ba liman ba kowane ne ya gode maka liyanci sai sun ture shi sai sun zo sun yanki wannan abin sannan a tafi a kai ka kungiyar secret society cultism sun cika jami'o'in ƙasar nan in banda gwamnati ta miƙe tsaye to sai ya zan yanzu sun cika garuruka sai karatu na gaba in Allah ya so za mu zo mu gaya muku irin ɓarnar da secret society da ƴan cultism suke a ƙasar nan kuma ne maka tambayi akan hanyoyin da suke bi wajen ainihin hallaka jama'a in Allah ya so muna masu neman taimako ainihin a wurin Allah shine ainihin gashi malam didde lissafa waɗannan ainihin manyan malamai cikin sahabbai da tabi'ai da malaman fiqh yace dukkansu sun ce indai aka kama dan sihiri su yi ainihin a kashe shi saboda yadda lokaci ya tsire jama'a za mu saurara a nan insha Allah ta'ala fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.